أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باقي أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da falalan shi ya hada fuskokin mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka yau muna bakwai ne ga watan 1 watan al-Muharram watan 1 a cikin shekara ta 1447 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 kamar yadda na faɗa wanda kuma ya daidai da yau ina ga biyu ne ko ga watan 7 hijiran miladiya 2025 cigaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda yake zuwa daga wannan masallaci na Hiyaus Sunna dake wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya bayan dogon hutu da muka yi kafin babbar sallah wanda muka ce za mu dawo bayan sati biyu kuma Allah bai yi ba saboda wadansu dalilai waɗanda suka shafi musamman hana yawo ko zirga-zirga na ababen hawa waɗanda aka fi sani da babur ko mashina a gari wanda wannan doka kwarai da gaske ta takura mutane ta kuma jefa wuraren karatu a wannan gari a cikin wani irin yanayi kusan duk karatuttuka na bayan magariba imma ko an kasa dawowa ko waɗansu ana shawaran wai a maida su bayan sallar la'asar wanda shine yanzu tattaunawa da ake ta yi tsakanin waɗansu daga cikin malamai a maida karatu bayan sallar la'asar wanda kowa ya sani cewar mu a kowane lokaci muna goyon bayan gwamnati 100% wajen daukan matakai kowanne iri dan kawo zaman lafiya da magance miyagu ainihin bata gari a ko ina suke amma sai dai a kullun wajen ire-iren waɗannan matakan in za a dauka a dinga sanya ainihin hangen nesa da zurfin tunani wanda dalilin faruwar wannan abu shine sare-sare da ƴan kalara suka yi lokacin bukukuwan sallah musamman da kisan makwabcin wannan masallaci Ahmadi Kasiran Allah mishi rahama wanda kusan yana cikin abin da ya rura wutan sanya wannan doka to hakikarin gaskiya abinda muke faɗa na farko masu irin wannan aikin an san su gwamnati ta san inda suke jami'an tsaro sun san inda suke a cikin mu suke a unguwannin mu an san gidajen su kuma da dama daga cikin su ma ƴan siyasan ke amfani da su lokacin zabe wajen terrorizing mutane da satan ƙuri'a da fasa akwati da kashe wanda ake so a kashe duk da su ake amfani wanda wannan kowa ya sani ba abu ne da ke boye ba to muna ba da shawara dan Allah wannan doka sake nazari akan ta akwai jihohin da suka hana a caba gaba ɗaya ma mun sani amma private ba a hana su ba zaka iya sayan mashin ɗinka kana zuwa kasuwa kana zuwa office zaka kai yaranka makaranta zaka dauko su zaka dauki matanka zuwa asibiti to an ce gaba ɗaya an hana babu private babu a caba kuma duk ana magana insecurity sannan an cako mashina sun fi dubu wanda ba su da register ko to motoci sun fi dubu wanda ba su da register su ma wannan shine gaskiyar magana motoci a Najeriya sun fi miliyan nawa ba su da register a takaice dai an takura al'umma kuma al'umma suna ta Allah ya isa Allah ya isa nan kuma wallahi za ta yi aiki ba za ta fadi a ƙasa ba Allah ta'ala ya sa su sake tunani musamman an ce waɗanda suka sa dokan suna son addini to lalla su taimaka su ƙara dokan nan koda zuwa ƙarfe 10 dare ne su bari a koma karatuttuka da waɗannan karatuttukan su ne albarkan gari su ne zaman lafiyan gari ina fata an gane musamman abinda labarin da muke samu an ce shi mai girma gwamna mutum ne mai son addini baya wasa da musulunci. Haka ne ko? To muna roƙon shi mai girma gwamna matsayin shi ne mai kishin musulunci, mai kishin addini, dan Allah wannan dokan a ƙara ta koda zuwa ƙarfe 9 ko 10 dare ne. Kafin an yi karatu a masallati an watsa kowa ya koma gida. Yan kasuwa sun koma gida ayi dokan a cikin nutsuwa. Amma yanzu mai girma gwamna an hara karatun Qur'ani da hadisi da fiqihu da tauhidi. Tunda kana kishin addini dan Allah muna roƙon mai girma gwamna matsayinka na masoyin musulunci a ƙara wannan dokan. Koda ba za a cire ta gaba ɗaya ba. Allah ba su ikon sauraron wannan kira da muka musu. Allahumma amin. Sai abu na biyu kafin mu shiga karatu, kamar yadda na faɗa, yau muna 7 ne ga watan Al-Muharram. Gobe 8 ga wata Juma'a zai kama 9, Asabar zai kama 10 ga wata. To dan tambihi ne game da mahimmancin waɗannan kwanaki da ke gabanmu. Na farko, Shahrullahi Al-Muharram wata ne mai alfarma a musulunci. Allah ce minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim. To Al-Muharram yana ciki. Watanni guda 4 da Al-Muharram, da Rajab, da Dhulqa'da, da Dhulhijja sune arba'atu hurum da Allah kira Qur'ani mai girma. Da watan 1, da watan 7, da watan 11, da watan 12. Karkashin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana azumi cikin wannan wata. Musamman azumin Tasu'a da Ashura. Ina fata an gane. Akwai hadisi cikin Sahih Muslim. Manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abdullah ibn Abbas, hadisin Abu Qatada al-Ansari afwan. Abu Qatada yake cewa manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace siyamu yaumi arafata ahtasibu ala llahi an yukaffira bihi as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Sai yace wa siyamu ashura ahtasibu ala llahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Ya hada ababe guda biyu cikin hadisin, yayi magana azumin arfa, yayi magana azumin ashura. Sai yace to azumin ashura ina da yaqini, ina fatan Allah zai kankara zulumin shekaran da ya gabata da azumin Ashura. To kaga wannan azumi ne mai falala. Dama muna watan ɗaya ne. To shekaran da ta gabata in kai wannan azumi, Allah na kankare maka zunubanka, as-sagairu dhunub da suka gabata cikin wannan shekara. To da haka ƴan uwa mu daure mu azumci azumin Ashura ranan Asabar. Sannan kuma kafin shi akwai azumin Tasu'a wanda zai kama ran Juma'a. Azumin Tasu'a ya tabbata cikin hadisin Abdullah bin Abbas. Annabi ya faɗa ƙarshen rayuwar shi, yace idza kana al'amul muqbil insha Allahu sunna al-yawm at-tasi'a. Yace idan shekara mai zuwa ta zo, in Allah ya yarda za mu azumin 9 da kuma 10 kafin shekaran, sai Annabi ya rasu. To kaga anan akwai ababe da yawa da zaka dauka. Annabi yana fatan Allah kai shi wannan shekaran ya azumin Tasu'a da Ashura. A lokacin da yake maganar sarafa na ke ban duniya. Ina fata an gane. Dan yayi maganar ne bayan an yi azumin Ashura. Ashura kuma cikin watan ɗaya ke yin shi. Annabi ya rasu kuma cikin watan uku, watan Rabiul Awwal. Sai kaga kwanaki ne ya rage ƙasa da wata biyu ya ban duniya yake wannan magana. To kaga kai ma baka da tabbacin ganin wannan. Ko ba haka ba, ga Annabi ma bai sani ba. To mu daure mu azumci ran 9 ga wata da kuma 10 ga wata ainihin kamar yadda Annabi sunnanta a cikin wannan hadisi. Hadisi na ƙarshe na cikin Sahih Bukhari wanda da shi zan rufe. Abdullah bin Abbas Allah ƙara masa yadda yake cewa ma ra'aytu nabiyya alayhi salatu wasalam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi. Yace ban ga Annabi yana wato kwadayin azumtan wata wani yini ba, kuma yana fifita wannan azumin akan wani azumin da ba shi ba. Yace illa hadha al-yawm yawm ashura. Yace face wannan ranan ranan Ashura. Shi Abdullah bin Abbas yace bai ga wata rana da Annabi yake son ayi azumi da yawa a cike ba kamar wannan. Annabi yake kai kwadayin azumi a wannan yini, kuma faddalahu ala ghairihi, yana ma fifita shi akan azumin da ba wannan ba. To saboda azumi ne mai farala kwarai da gaske, mu daure ranan Juma'a da ranar Asabar mu yi wannan azumi guda biyu, azumin Tasu'a da azumin Ashura. Ina fata an gane. Allah ta'ala ya ba mu ikon yi ya kuma karɓa mana ibadunmu. Kamar da na fara hudu ban Juma'a nake cewa musamman dan tsakanin nan da muke ciki, dan Najeriya ma shike bukatar irin waɗannan azumi. Ko ba haka ba? Lokacin jagaba in ma ba kai ba yake wani da yunwa. to gwanda ma ka samu lada da kai azumin ja gaba gwanda kai azumin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya karba mana. Mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 189 wanda kuma akan ta zamu tashi dan tana da alaka da ayan dake gaba. Walamma ja'ahum kitabu min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, mai Allah ya ce
walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru walamma ja'ahum
wannan shine darasinmu na 25 na amince ban fada ba. Allah ce walamma ja'ahum kitabu min indillah, a cikin wannan sura kina suratul baqara shine darasi na 25 ba na tafsiri ba, shine darasi na 25 cikin suratul baqara. Allah ce walamma ja'ahum kitabu min indillah, a lokacin da littafi ya zo musu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kanu sun kasance a Allah ce walamma ja'ahum kitabu min indillah, a lokacin da littafi ya zo musu daga wurin Allah, musaddiqun lima ma'ahum, littafi na gaskata abin da ke tare da suna at-taura. Nan ababe guda biyu, na farko ja'ahum kitabu min indillah, littafi ya zo musu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, an ce kitabun an kawo shi a nakira litta'zim wa tashrif, saboda girmama littafin, sai aka ce kitabun wani irin littafi, ana nufin Qur'ani. To a lokacin da Qur'ani ya zo musu daga wurin Allah, musaddiqun lima ma'ahu, bayan gashi ya kasance kuma min indillahi, da aka ce walamma ja'ahum kitabun kada ya wadatar, amma sai aka ce min indillahi, daga wurin Allah, saboda me? Dan hakan ko zai zaburar da su su karbi littafin, su yi imani da shi. Sai aka ce fa littafin nan da ya zo muku daga wurin Allah yake, sai Allah ya ce musaddiqun lima ma'ahum, abu na uku yana gaskata abin da ke tare da su na at-taura. To kaga littafin ba ya zo bane dan ya rigima da su, ya zo ne ma dan ya karfafe su. Dama shi addinin musulunci, duk annabawan da Allah ya turo babu wanda ke zuwa dan ya rushe wani. Ina fata an gane, ba kaman misali irin mulki ne na duniya ba, idan shugaba ya zo ya rusa abin da wani yayi yace bai yarda da shi ba, amma bincike shi. Shi idan wani annabi ya zo karfafa abin da wancan annabin yayi shi ma yi, dan duk suna zuwa ne da sako guda ɗaya, shine tauhidi. Ina fata an gane, duk annabin da ya zo babban abin da ya zo da shi shine karantar da mutane tauhidi, a karantar da mutane sanin Allah, kama san waye halicce ka, ka san kuma da ya halicce ka me hikiman halittar naka. Waɗannan ababe ne guda biyu, wa ya halicce ka kuma mecece hikimar halittar taka. Allah ya halicce ka kuma hikimar halittar ya kawo ka duniya don ka bauta mishi, duk wani abu da zai biyo baya yana bin bayan wannan bautan ne. To lokacin da ɗan adam bai san wannan ba, bashi da bambanci da dabba, shi yasa musulmi sha bamban da wanda ba musulmi ba, saboda me? Ya san mahaliccin shi kuma ya san hikimar halittar shi. Dama na farko ka san daga ina kake, kuma yanzu a ina kake, kuma me ka zo yi, kuma in ka gama ina za ka je, in ka je ko me zai faru, tambaya ne guda biyar, kowa sai yayi wa kanshi, daga ina nake, daga wurin Allah nake, dan da babu ne ya samar da ni, ko akwai wanda yake shakka? Babu. Abu na biyu, yanzu ina ina shine yanzu kuma ina duniya, lalle a cikin duniya nake. To abu na uku shine, da nazo duniyar me nazo yi? To shine babban abin da kazo shine ka bauta wa Allah, bayan bautan Allah kuma sai duk wani abu biyu baya na harkokin duniya. Sannan in na gama ina zan je? In ka gama mutuwa za ka yi, ba ma sai ka gama ba, kana cikin ni za ka mutu. Ina fata an gane, babu wanda ya ce ya gama komai ya shirya yanzu yana jiran mutuwa, ko akwai? Sai dai ta dauke shi a lokacin da ba lokacin yake so ta zo ba. In za ta zo da safe ya ce ina ma da sai da yamma, a bari ne sallar azhar da asar. In aka ce ta an mai da shi da yamma, ya ce a bari ya magriba da isha. Haka ne ko baka ba? Babu wanda zai ta shiya shirya tsaf, yanzu kawai a turo mala'ika malakul mauti, babu shi. To kaga wannan ita ce tambaya ta uku, abinda na zo yi shine bautan Allah subhanahu wa ta'ala, idan na gama kuma zan koma ga Allah. shine abu na hudu. Idan na koma ga Allah me zai faru, wuta ko aljanna? Lokacin da ka san lallai fa zaka koma wurin Allah, kuma zai tambaye ni abinda na zo yi, walau anna idha matna turkna lakana almaut rahata kulli hayyin walakinna idha matna buisna wa nusalu indaha an kulli shay'in. Inji mai baiti, wai ina ma da a ce da in mun mutu za a kyale mu, da mutuwa ta zama hutu ne ga kowa. Inda a ce duk wanda ya mutu kawai ba wani bayani, shikenan. Yace amma idan mun mutu za a tashe mu, kuma za a tambaye mu duk abin da muka aikata a duniya. To shine sakamako ne guda biyu, imma a tafi wuta ko a tafi aljanna, babu na uku. Duk inda aka kai ka dai karshen al'amari shine aljanna ne ko wuta. To waɗannan ababe guda biyar sune abin da annabawa suka zo da shi: sanin Allah, sanin hikimar halittanka, a sada bayi tsakanin su da Allah. Su abin da annabawa suke shine su sada ka da wanda yake mahaliccinka. Amma su kuma akasin waɗanda suke yakan da awan annabawa su raba ka da mahaliccinka. Ina fata an gane. Duk wanda zai maka barna a imaninka so yake raba ka da wanda ya halicce ka. To duk wanda kuma zai raba ka da mahaliccinka, ya zama wajibi ka guje shi ya karfinka. Allah yake cewa musaddiqul lima ma'ahum, yana gaskata abin da ke tare da su wanda littafi. Idan ka dauki Annabi Isa a lokacin da yazo, sai ya ce wa Yahudawa wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati, yazo ne gaskata abin da ke tare da suna at-taura. Wa uhilla lakum ba'd alladhi hurrim 'alaykum wajitukum bi'ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim. Haka shi ma manzo Allah da yazo, sai ce yazo ne gaskata abin da ke tare da Yahudawa da Nasara. Wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan 'alayhi fahkum bainahum bima anzalallah. Cewa wa anzalna ilayka al-kitaba, mun saukar da littafi zuwa gare ka, sai ce mun bil haqqi, da gaskiya, musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi, yana kuma gaskata abin da ya gabace shi na littafai. Al-kitabu anan ba mufrad bane ba, al-kitab da aka ce ba littafi bane, ana nufin littafai. Alifun da lamun din lil jinsiyya ce. Ina fata an gane. Ta shafi jinsin duk wani littafin da Allah ya taba turowa. Karka ce ai min al-kitabi na littafi, a na littafai. Ina fata an gane. To sai ya ce musaddiqan, yana gaskatawa. To shi ma anan sai Allah sake maimaita wannan abun: walamma ja'ahum kitabun, a lokacin da wani irin littafi ya zo musu, min indillahi, kuma daga wurin Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yana gaskata abin da ke tare da su na at-taura. Yace wa kanu Yahudawa sun kasance, min qablu kafin zuwan qur'ani, yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, yastaftihuna ay yastansiruna, suna neman taimako akan waɗanda suka kafurta da annabi. Yahudawa sun kasance suna cewa za a turo da wani annabi, in Allah ya yarda zai zanto mu muke iko da ku, za mu yi imani da shi, mu yaƙe ku, ya zama mun yi galaba akan ku. Suna ga mushrikan Makka da mushrikan Madina, ko kuma suna gayawa mushrikan Larabawa. To yastaftihuna al-istifta, shi karma al-fatahu a larabci, yakan zo ana nufin neman taimako, yakan zo kuma ana nufin rarrabewa tsakanin waɗansu ababe guda biyu. Kuma duk Qur'ani ya zo da su. Allah ce in tastaftihu faqad ja'akum al-fatahu, Allah ce da sahabbai in tastaftihu, idan kun nemi taimako, faqad ja'akumul fatahu, ai taimako ya zo muku, ana nufi an-nasr. Ina fata an gane. Bi ma'ana al-fatahu anan ana nufin taimako, sannan al-fatahu yakan za Qur'ani, kuma yana nufin anihi rabewa tsakanin waɗansu ababe guda biyu. Allah faɗa yake cewa cikin suratu anihin as-saba, yace qul yajma'u bainana rabbuna,
qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil الحق وهو الفتاح العليم.
يا ساكي فدا cikin suratu al-a'raf yace rabbana iftah baynana
rabbana iftah baynana wa bayn qawmina bil haqqi wa anta khayrul fatihin.
To wadannan ayoyi da al-fatahu yazo yana nufin rarrabewa, ina fata an gane. To anan da aka ce yastaftihuna yana koma ne zuwa ga waccan ayan ta farko ta cikin suratu al-anfal, in tastaftihu faqad ja'akum al-fatahu. To shine suna neman taimako alal ladina kafaru, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, falamma ja'ahum ma arafu bihi. A lokacin da abinda suka sani din yazo musu, malamai suka ce me yasa anan ba ce ba falamma ja'ahum al-kitab ko falamma ja'ahum ar-rasul, sai aka ce falamma ja'ahum ma'arafu. A lokacin da abinda suka sani yazo musu, aka ce an fadi wannan ne saboda ya zanto lafazin ya shafi komai, ya shafi Qur'ani, ya shafi manzon Allah. Amma aka ce kau za a amfani da alkitabu ne saboda alkitabu baya zuwa sai ta hanyar annabi, babu littafin da Allah ya aika duniya ba annabi ne zo da littafin ba, babu shi. Duk wanda yace an bashi littafi shi ba annabi bane bakar yake. Ina fa wannan aqida ce ta musulunci, duk wanda yace an bani abu kaza na sanar da ku, to wannan shaidani ne. Sai da ce na karanta yanzu ina sanar da ku, amma ba shi aka bawa ba. Babu wanda Allah ke bashi sako na wahayi in ba ya isar zuwa ga mutane a bautawa Allah sai annabi. Kun fahimci wannan abin da kyau? To Allah yace falamma ja'ahum ma'arafu, a lokacin da Qur'ani ya zo musu, manzon Allah ya zo musu, abinda da suka sani kafaru bihi, sai kafirce mishi. Allah sai ya ce fala'natullahi 'alal kafirin, la'antan Allah ta tabbata akan kafirai. To anan sai malami suka ce ba a ce ba fala'natullahi 'alaihim, la'antan Allah ta tabbata akan su, sai aka ce 'alal kafirin. Saboda me suka ce dalili shine, dalilin la'antan shine kafircin da suka yi, ba Allah ya la'ance su bane kade dan su Yahudawa ne, ba Allah ya la'ance su bane kawai dan baya son su, a ya la'ance su saboda sun kafirce mishi. Abu na biyu kuma, duk wanda ya aiki irin nasu ya shiga cikin wannan la'anta, koda ba bai Yahude bane ba. Duk inda wani ya aikata wani abu sai Allah ya tsine mishi albarka. To karka kalli cha balarabe ne ko kuma banasare ne ko ba Yahude ne, a aikin ya jawo wannan la'antan, duk wanda ya aikata shi ma ya shiga cikin wannan la'antan, koda ko baki ne dan Afirka. Ina fata an gane. Sai sa duk wata aya da za a ja sai a ce kufaru Quraishin, wannan malamai sun ce wannan kuskure ne, ba wani kufaru Quraishin, har kufaru Najeriya suna ciki da kufaru duk duniya, dan Qur'ani ba ta kaita kan kufaru Quraishin bane ba. Suka ce wannan abu ne na wato, wasu malamai ma suka ce idan ka dauki jalalaini zan kana ta kufaru Quraishin, akwai siyasa a ciki. Ina fata an gane. Suka ce akwai siyasa, rigima ce tsakanin Larabawa da waɗansu, sai waɗannan sai komai sai a kufaru Quraishin kamar Larabawa suke zagi. Kun gane ko? Saboda suna ganin cewa suna da falala doriya akan waɗancan, sai su kuma suke cewa duk wata aya da Allah ya tsinuwa ko aka yi wane ne kufaru Quraishin ne, kufaru Quraishin sune kakanninku. An ga kamar wani ne ya je Makka sai wani Balarabe ya masa rashin mutunci, yace ai kun kore annabi ma a garin nan. An gane ko? Saboda ka shi an mishi ma babu wani abu. To kaga ai waɗanda suka kore annabi ba su da alaka da wannan mutumin yanzu, saboda shi ya imani ko ba haka ba. Shi yasa idan wani kakanka yayi wani aikin laifi kai bai shafe ka ba, to shi da kai ta kufaru Quraishin kaman abun ya takaitu ne akan su. Kesa suratul Fatiha da Allah ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin, Ibn Taymiyyah al-Harrani yake cewa al-maghdubi alaihim, da ittifaqin malaman tafsiri na sunna sune Yahudawa, ad-dallin sune Nasara. Sai yace to wannan ba ya takaitu akan su bane ba, ayan tana aiki akan duk wanda ya aiki irin nasu, kowanne irin mutum ne kuwa. Kun fahimci wannan abin da kyau? Dan Amerika ne, dan Najeriya ne, dan Ingila ne, dan Saudiya ne, duk wanda ya irin wannan ya shiga ciki, aikin ne jawo tsinuwar ba yaren su ba, kai ma da kai, kai ma ka shiga ciki. To shine Allah ce fala'natullahi 'alal kafirina, la anta Allah ta tabbata akan kafirai, duk wanda ya irin wannan aikin koda ba bai Yahude bane ba, sai Allah ya ce ne
bi samashtaru bihi
Allah ce bisa mashtaraw bihi an husahum tir da wato abinda suka saida kawunan su da shi, bi ma'ana kaman sun saida kawunan su ne ga halaka, sun bada ainihin rayuwar su an ba su halaka sun karba. Sai Allah ce bisa tir Allah wajaran mashtaraw bihi an husahum, dama kalman ishtara sayan abu shine musaya, in an ce na saya abu wani abu na bayar aka bani wani abu, haka ne ko ba haka ba? Shi yasa sai Allah ce innal ladina yashtaruna,
innal ladina yashtaruna bi 'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila,
kaga Allah ce innal ladina yashtaruna bi 'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan, ai ishtara anan musanye, sun bada abu kaza an ba su abu kaza, mutun ya bada gaskiya an ba shi ƙarya, mutun ya bada sunna an bashi bid'a, ya bada tauhidi an bashi shirka, to kaman ya sai wannan abun ne, kana kan gaskiya ka bar wannan gaskiyar ka koma kan ƙarya, kaman ka sai ƙarya ne yanzu da kuɗin ka, yanzu gaskiyar ka ba sai aka ba ka ƙarya. To shine Allah ce bi samashtaraw bihi anfusahu, ai tir da sai da kawunan su da suka yi, suka bada ainihin rayuwar su aka ba su shirka da kafirci so karba, an yakfuru bima anzalallah, wato abinda ake nufi sun kafircewa duk abin da Allah ya saukar. Sai Allah ya ce baghyan, saboda zalunci. Malamai suka ce al-baghyu anan, asalin kalmar al-baghyu shine zalunci, galibi al-baghyu tazo ana nufin zalunci. Sai sa Allah ya ce inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan,
inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'a
inna Allah ya'murukum, lalle Allah yana umurtan ku bil adli, da adalci cikin komai, cikin maganganun ku da ayyukan ku, kazanto mai adalci hatta ga makiyinka. Sai ya ce wal ihsan, da kuma kyautatawa, kyautatawa tsakaninka da Allah shine ka bauta mishi tamkar kana ganin shi, idan kai baka ganin shi shi yana ganin ka, al ihsanu kenan. Sanan bayan kai farilla ka kara da nafilfilina cikin al ihsan. Sai ya ce wa ita'idil qurba, da kuma taimakawa ƴan uwa na kusa. Sai ce wa yana anil fashai, Allah ya hana al fahsha, shine al fashau ko kace zina ko kuma duk wani mummuna aiki da ake yin shi da baki, da kalmomi na shirka, da zagi, da annamimanci, da gulma, da ƙarya, duk abin da harshe zai aikata ya zama shaki nufi da al fasha, wal munkar, da duk wani aikin ashar ake da gangan jiki. Ina fata an gane. Allah ya hana alfasha, maganganun banza, maganganun basa, ya hana ƙarya, ya hana gulma, ya hana annamimanci, almunkar, ya hana duk wani mummuna aiki da ake da gangan jiki, ya hana ka dau takobi ka sari wani, ya hana ka soki wani, ya hana ka kashe wani, ya hana ka ainihin dauki biro ka canza figures ka saci kudin al'umma, yana cikin almunkar. Ka taka ai kai amfani da kafanka ka taka zuwa wajen aikin haramun, duk wani na cikin almunkar, da zina, da duk abin da ke da alaka da ake shi, da gabbai, da liwadi, da wane ne, da shan giya, duk ya shiga cikin almunkar. Saba wa iyaye ainihin bid'a da shirka, duk yana cikin almunkar. Yace wal baghi, da kuma zalunci, zalunci babba da karama gaba da Allah ya hana. To kaga al baghi ana nufin zalunci. Ya idhukum, Allah fa yana muku wa'azi, la'allakum tadhakkarun, wa taqila ku za ku dauki wa'azi. Aga wannan ayan aya ce da ta shahara kusan da kowa ya haddace ta saboda huduban juma'a, da kaji an jata to an gama huduban juma'a kenan, haka ne ko? To malamai sun tattauna game da wannan matsalan, menene hukuncin karanta wannan ayan a huduban juma'a. na farko huduban juma'a ya halatta a jako wace aya ya halatta a jako wani hadisi in ya inganta ina fata an gane maganganun sahabbai tabi'ai da makamantan su da duk abin da zai zama wa'azi ne to amma keɓa wannan ayan dole sai an yi ta a ƙarshen huduba kuma to nan ne inda alamar tambaya yake zuwa dan annabi bai yi ba alaihi salatu wassalam sahabbai ma ba su yi ba ina fata an gane an same ta ne daga lokacin Umar bin Abdul Aziz bisa kasance mafi inganci so kace a lokacin da aka samu ainihin yaki-yaki tsakanin bangarorin Nana Fatima da Sayyidina Nana Aisha da Sayyidina Ali bin Abi Talib akan kashe Sayyidina Usman bin Affan to sai shedan ya shigo ciki da kuma shedanun mutane da Yahudawa da waɗansu da suka shigo musulunci da mummunan niyya wajen haddasa gaba tsakanin musulmai waɗannan na sukan wannan waɗannan na sukan wannan hatta akan minbarin Juma'a to Umar bin Abdul Aziz da ya zama khalifan musulmai sai yake yawan karanta wannan aya inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun an gane ko kaman wa'azi yake musu dangane da waɗannan ababai da ake akan adina to sai malamai suka ce to a ce an sunnanta ta a duk masallatai kowanne limami sai yayi zai iya shiga cikin bid'a ina fata an fahimci abin da kyau babu laifi wata ran ayi wata ran kuma ainihin ba za a yi ba amma cewa duk juma'a sai an yi to wannan yana buƙatar dalili nassis karara a Qur'ani ko hadisi ina fata an gane kuma kaga babu wannan dalili Allah ya sa mu dace to ana Allah sai ya ce baghyan sun kafircewa abin da Allah ya saukar da shi ne saboda zalunci sai malamin suka ce albaghyu ana an kawo shi ana nufin alhasadu hasada ake nufi a wannan aya da aka ce baghyan ana nufin hasadan saboda tsabar hasadan su da manzon Allah alaihi salatu wassalam saboda me suna ta jiran annabin ƙarshen zamani ya zo ya taimake su su yi imani da shi sai ya fito a cikin kabilar da ba ta su ba sai hasara ta motsa suka ce kai ƙarya ne ma ba shi bane ba kuma duk abin da suka karanta a littattafan su yana tattare da shi dukkanin da suffa da mu'amala da komai hatta yanda yake magana da yanda yake tafiya ba abinda ba sani ba suka ce ƙarya ne kaga ya zama hasadan kenan tsabar hasada kawai saboda dan me fito cikin larabawa ai su sun zo sun tare a Madina ne da Khaibar da wane ne da Ta'i saboda a aife shi a cikin su sai aka aife shi a Makka inda ma ba sa tsammani to karkashin wannan Allah sai ya ce hasadan ya faɗi irin wannan a can gaba wanda kasirun من أهل الكتاب
وانت كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق
Allah ce wadda kathirun min ahlil kitab dewa daga cikin yahudu da nasara sun burace law yaruddunakum ina ma da su ainihin kafirtar da ku ku yi ridda ku bar musulunci min badi imanikum kufaran su bane ku kafirai bayan kun yi imani kaman kace saboda me ce hasadan me inda aku sai tsabar hasada kawai da ke fita daga wurin su to yahudawa suna tsananin hasada da musulmai yanzu zaka kalli wani abu da zai baka mamaki me yasa yahuda ba su zama nake da soci ba kun san dalili dalilin guda ɗaya ne tak saboda sun ittifaqin sun halakar da kiristoci sun batar da su dan canja babul yahudawa suka yi cewa annabi Isa dan Allah ne annabi Isa ruhu mai sarki annabi Isa wane ne da caccanje babul yahuda suka shirye wannan abu to sun san waɗannan kamun gama da su ina fata an gane to musulmai ne suka gagare su sun kaksa canje komai qur'ani ba zai canju ba hadisi ba zai canju ba da ka karanta ce maka munkar a ce maudu'i ne hadisin ƙarya ne sun rasa yanda za su yi sai su ta kakkashe ku kawai yanzu suke ta kashe musulmai a Gaza tsaban haushi ne kawai sannan kuma wani abu da yahuda suke da shi idan har ba su iya raba ka da addinin ba gaba daya to su ainihin batar da kai ta wata hanya to wannan inda kuma rigimar yake kenan sai ga mutun gashi musulmi ne yana sallah yana komai yana fada da addini bai sani ba ya sani shari'ar musulunci yace bai kamata ana kawo mana addini ba cikin wannan saboda shi ya waye kun gane ko to sharrin yahudawa kenan yanzu sun wayar da shi ba su raba shi da musulunci ba amma ya waye an gane ko kaga wannan Allah wadara wannan wayewar duk wayewar da za ta kai ka zuwa ga wuta ba ta da amfani to saboda haka Allah ya ce hasadan min indi anfusihim saboda tsabar hasada shine ce baghayan an yunzila Allahu min fadlihi ala man yasha wai dan me kaman tuhuman Allah suke dan me Allah zai saukar da falalan shi akan wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayin shi suna nufin manzon Allah ke ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab ke suka dawo da fushi akan fushi na farko Allah ya fushi da su sun kafirce wa at-taura tunda abinda suke kareta a tauran ne ma a tauran ya ce shi da sun ce ba shi bane na biyu kafirce wa qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma kafirce wa annabi isa da injila da kokarin ma kashe annabi isa da suka yi attempting da suka kashe shi to duka wannan ghadab ne ala ghadab fushi ne akan fushi sai Allah ya ce walil kafirina azabun dalle kafire suna da wata irin azaba muhinun azaba ta wulakanci babu abin da zai kaskantar da mutun sama da tashi kiyama tura shi wuta karshen kaskanci kenan duk abin da ka mallaka a duniya na dukiya duk abin da ka mallaka na karfin mulki duk abin da ka tara na ilimi kowani iri ne dukkanin karfin mulkin ka sarauta ne ko mulki ne na demokradiya ko karfin mulkin soja wallahi a tashi kiyama ka tafi jahannama karshen kaskanci kenan ke sa Allah ce walil kafirina azabun kafare suna da azaba muhinun taulakanci sai Allah ya ce ni
wa idza qila lahum aminu bima anzala Allahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'akum
Allah ce wa zaqila lahum idan aka ce da su yahudawa aminu bima anzalallah ku yi imani da abin da Allah ya saukar na alqur'ani qalu hasu ce nu'minu bima unzila alaina mu dai kade za mu yi imani ne da at-taura wanda shi aka saukar mana za mu yi imani ne kade da abin da aka saukar akan mu na at-taura wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafircewa abin da yake ba shi ba ibnu jarir tabari cikin tafsirin shi yace wara'ahu din ana nufin siwahu yace kalman wara'a ba ana nufin ba'd ba ana nufin siwa haka ya fassara wannan wara'a cikin tafsirin insha Allah mishi rahama suna kafirce duk abinda ba at-taura ba su ce ƙarya ne su kafirce wa injila su kafirce wa qur'ani su kafirce duk wani abinda yake ya saba da su abinda suke kai Allah sai ya ce wa huwal haqqu alhali alqur'ani shine gaskiya kuma musaddiqan lima ma'hum yana kuma gaskata abinda yake tare da su na at-taura kul to ga kalubale Allah ya Muhammad kace da su alaihi salatu wassalam falima taqtuluna anbiya Allah dan me kuke kashe annabawan Allah min qablu tun kafin zuwan qur'ani in kuntum mu'minina in kun kasance mu'mine na gaskiya idan har da gaskiya kun yaddada alqur'ani ta kun yaddada taura kun yaddada annabi Musa to dan me at-tauran ya bada labarin akwai wadansu annabawa akwai wadansu littattafan amma da an turo wani annabi da yazo da abin da ba shi kuke son ji ba yake kokarin kashe shi to saboda me Allah yake yace a tambaye su falima taqtuluna anbiya Allah yahuda sun kashe annabawan da Allah ne kade san yawan su sun kashe annabawan da Allah kade san adadin su annabi ya haya sun kashe shi haka sai a ce lissafo sun kashe annabi waɗansu ma Allah bai bada labari ba yace kawai suna kashe annabawan Allah bi gairin haƙƙi ba tare da wani dalili ba sun attempting kashe annabi Isa sun yi kokarin kashe annabi a Khaibar alaihi salatu wassalam haka suke duk lokacin da kai saba musu yi sun yi kokarin kashe ka haka suke a jiya haka suke a yau kuma haka za su ci gaba da kasancewa gobe da jini kisa Allah ke ce wa yakfuruna sai ka shafi ilmi mudari bi ma'ana haka suke yanzu kuma haka za su yi ma anan gaba ba za su taba canzawa ba kisa larabawa da suka zamo ka iya cewa ko sakarkaru ko gidadawa ko kuma menene da suka biye wa yahudawa cewa za a yi zaman sulhu da su a daidaita yaudaran kai ne shekara sama da 70 ana mitin har yau ba a gama ba a yi mitin a Camp David a Amerika a je a yi Al-Kahira a tafi Sharm el-Sheikh a tafi Oman a je Vienna a yi ta mitin kullum har yau ba a daidaita ba larabawa haka suke da kullum kuma ƙara fada da ƙasar Isra'ila suke kullum ƙara girma take amma yanzu in laraba suna da tunani Iran ta nuna musu yanda ake ina fata an gane ƙasar Iran ta nuna musu gafa yanda ake zama da Isra'ila shi yasa da dama daga cikin waɗansu musulmai da suka kasa fahimtar rikicin Iran da Isra'ila abu ne guda ɗaya kawai za ka kalla idan Isra'ila ce nasara akan Iran ita gani ta nasara ne akan musulmai abu na biyu kuma zai zama nesta gidan ta kuma Turkiya daga nan sai Pakistan sai Saudi Arabia shi yasa nasarar su akan Iran din mu ba ya shafe mu ka aje maganar shi a gefe yanzu su ba da shi a suke fada ba kun gane wannan abin da kyau ba yahude la'ananne ne fala'anatullahi gashi Allah na gaya mu wallahi fadannan da aka yi da sun yi nasara to da musulmai sun shiga uku kisa Allah ya kunyata su suka ji kunya suna da abin da ake ce mishi iron dome al-qubbatul hadidiyya idan aka harbo makami zai kade shi shi yasa suke abin da so ga dama akwai shi a ko ina da an harbo sai ya buge shi Iran da suka tashi sai suka dinga harba musu wanda yana gudu 5 times faster than wanda wannan zai iya kadewa idan aka harbo abu zai kade shi a minti 5 wannan sai iso a cikin minti daya kun fanci abun a lokacin da ya hararo shi cewa yana zuwa sai ya shirya kan minti 5 ya buge shi to shi a cikin minti daya zai iso kaga babu halin ya buge shi kafin ya shirya ma ya wuce dalilin aka ce ka a zo a yi sulhu wannan abun ba zai yi ba kaga wai Netanyahu ya yarda a yi sulhu ka san akwai dalili saboda shi ba yahude idan kuka yi yaki da shi in ya kashe maka mutum 100 ka kashe masa uku yana ganin kai nasara akan shi su kashe mutum daya a gunsu kaman ka kashe wasu mutane dubbai ne sannan aka kai hari inda ba cikin Tel Aviv kama ta ana kai hari Abuja fa ka ga an ci ku da yaki kenan inda shugaban kasa yake akai hari kan gurin da yake na sirru ne na makaman su akai hari wajen da yake research ake na waɗansu abubuwa na aikin soja akai hari inda kot yake suka ce ka zo a yi sulhu in suka harba kuma tun daga Iran har sai ya iso cikin Tel Aviv to Allah ya kara kare Yahudawa ya kara kare dukkanin makiya musulunci Allah kuma ya taimaki musulunci ya taimaki sunna da tauhidi akan abin da yake ba shi ba Allah sai yake cewa wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haq musaddiqan lima ma'ahum kun kace da su falima taqtuluna anbiya Allah dan me kuke kashe annabawan Allah min qabl tun kafin zuwan annabi in kuntum mu'mini in kun kasance masu imani sai Allah ya ce ni
wala qadija musa bil bayyinati
Allah ce wa laqad ja'akum Musa haqiqa tabbas annabi Musa ya zo muku bil bayyinati da ainihin hujjoji ya zo muku bil bayyinati da hujjoji Ibn Kasir ya kawo ababai har guda 12 karkashin al bayyinat a cikin akwai at-tufan akwai addafadiya akwai aljarada alqummal adduk yayi da lissafa ababi har guda ainihin 12 na cikin albai hujjoji Allah ya ba annabi Musa kaza yazo da kaza yazo da sanda yazo da ruwa ya tsage yazo da ababi na mamaki amma duk da haka thumma takhattumul ijla min ba'dihi kuka zo kuka riki dan maraki a matsayin abun bauta bayan annabi Musa ya tafi munajati da Allah wa antum zalimun alhali kuna azzalumai masu ainihin zaluntan kansu cewar annabi Musa ma da kuke ga daran waina ku ne kun yi imani da shi to ai ga shi ya zo muku da hujjoji daban-daban ya zo muku da taura hujja ce, ya zo muku da sanda, ya zo muku da dufan, ya zo muku da aljarada, ya zo muku da al'ummala. Allah ya turo musu da kwarkwata. Duk sabta ka kwarkwata sai ya kama ka. Kwarkwata a gida, kwarkwata a kasuwa, kwarkwata a office, kwarkwata a kayanka. Bala'i kala kala. Sannan ga fari su dinga cinye amfanin gona. Sannan Allah ya turo da jini. Ka dau ebo ruwa zaka sha ya koma jini. Ka bude randa ta koma jini. Tabki ya koma ya koma jini. Duk wani abun sha sai ya koma jini. Wadda fadi'a ga kuma kwadi ko ina kwado. Ka sa takalmi kaje kwado a ciki. Ka sa hula kaje kwado ya shiga. Kwado ya shiga cikin wannan ka. Ka je kan gado ka kwadi. Haka Allah ya rikita su gaba daya. Har sai da suka dawo wurin Annabi Musa. Suka ce la in kashafta annar rijza la nu'minanna laka. Ka roka mana Ubangiji udu lana rabbaka, roka mana Ubangijinka. La in kashafta annar rijza la nu'minanna laka. In har yayi mana wannan bala'i za mu imani da kai. Aka yayi kuma suka ce kai. Sai mun sake tunani. Addu'a Allah yi, Allah ka yayi duk wannan bala'in da ke damun Yahudawa. Yana roka kuma Allah ya karba. To ina alƙawarin mu da ku. Suka ce a sai mun sake shawara. Ai ba mun ce yanzu za mu yi imanin ba da. To ba Yahudiya kenan. Ba zai taba maka alƙawari ya cika ba. Da shi suka yi yaudaran Yasir Arafat har ya koma ga Allah. To ba Yahudiya har abada ba zai taba cika maka alƙawari ba, ba zai faɗa ma gaskiya ba. Duk abin da za ku yi da shi yaudaran ka zai sai Allah ya ce.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
الله ce wa akhadna misaqakum kutina lokacin da muka rike alƙawari da ku wa rafa'na fawqakum tur muka daga ainihin dutse akan ku muka ce ko ku yi imani ko ba sake wannan dutsen ya kashe ku khudhu ma atainakum biquwwa. Allah yake cewa ku rike abin da muka baku na at-taura bi quwwa da gaske. Wasma'u ku ji abin da Annabi Musa ya gaya muku, ku ji sakon da Allah ya aika muku da shi, sannan kuma ku yi imani. Qalu suka ce sami'na mun ji, wa asaina amma mun saba ba mu yadda ba. Ku duba fa watano muna kissa Yahudawa har yau mu gama ba. Inda zaka san wannan wace irin halitta ce haka. Su suka rike ta duniya fa. Yahudawan duniya gaba ɗaya kaf din su har yau miliyan 20 da wani abu ne. Duk Yahudawan duniya gaba ɗaya ka tara su. Jihar Kano ta fi su yawa. Kano state ko Lagos sun fi Yahudawan duniya gaba ɗaya rama. Gaba ɗayan su duk duniya kaf Yahudawan Israel da Yahudawan America sune mafi yawa dama. To ka dauko na Europe da na Canada da na wane ne da na Africa ɗan kadan kadan duka tara. Kuma sun san yawan su. Yanzu za su ce maka a Najeriya bai hude kwaya kaza ne suna aiki. Sun san iya Yahudawan da ke Najeriya. Idan goma ne sun sani. Duk inda bai hude yake a duniya sun san junansu. An gane ko? To iya su wannan miliyan 20 din su suka damu duniya. Daga nan za ka gane lallai wannan al'umma wata irin al'umma ce ta bala'i. Shi yasa da ma sun kare a lokacin Hitler da kowa ya huta. Ko ba haka ba? To shine Allah yake cewa suka ce sami'na wa asaina. Allah sai ya ce wa ushribu sabanin sahabbai suka ce sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amma su kuma sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihimul ijla. Allah ya ce mun shayar da su son bautan dan maraki. Ai wa ushribu fi qulubihim hubbal ijli. Mun sanya musu kaunan dan marakin nan a cikin zukatansu bi kufrihim saboda sababin kafircinsu. Kul kace da su bi sama ya amurkum bihi imanikum imanukum tir da abinda imanin ku yake umurtun ku da shi in kuntum mu'mini in kun kasance masu imani na gaskiya. Na'am ce Allah ya ce mi
kul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'in
عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
قل كتير سويا كون النبي مجرم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. Kace da su in dai har ad-darul akhira aljanna kenan Allah ce tilka darul akhira naj'aluha lil ladina
tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin
to ad-darul akhira a wannan ayar ita ce a cikin suratul qasas bima'ana ana nufin aljanna in an ce gidan lahira ana nufin aljanna ina fata an gane Allah sai ya ce to kace da su in har kun kasance kuna cewar aljanna ta ku ce kuku kadai min duni nasu banda sauran mutane fatamannawul muta to ku burin mutuwa mana in har da gaske ku kadai ne za ku shiga aljanna to me kuke jira fatamannawul mauta ku burin mutuwa in kuntum sadiqi in kun kasance masu gaskiya Allah sai ya ce mai walan
yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bi-dhalimin
Allah ce walan yatamannahu ba za su taba burin mutuwa ba abadan har abadan abadan bai hude ba zai taba burin mutuwa ba abadan har abada anan malamai suka ce malaman larabci Allah sai ya ce walan yatamannahu a cikin suratu aljumu'a yace wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim can wala yatamannahu nan walan yatamannahu aka shafe nuno an gane ko malamai suka ce dalan dala duka harfin nafi ne lil mustaqbal amma sai dai ita lan tafi karfi a wurin kore abu tana lan dinna harafi ne na ainihin bayan annafi kuma akwai annasbu tana nasaba ai walan yatamannahu wannan yatamannahu din yana cikin af'alul khamsa af'alul khamsa kuma turfa'u bi thubutin nuni wa tunsabu wa tujarru bi hasfin nuni shi yasa aka shafe saboda nasaba ne walan yatamannahu sai aka ce kuma abadan saboda me suka ce itallan kaida bata kore abu na har abada wannan shine masaban ahlus sunna a larabci akwai lan wacce take ana kawo mata abadan ya zama har abadan abada kenan domin ƴan mu'tazila daga cikin ƴan bid'a su sun ce duk inda aka kawo lan tana kore abu ne har abada dalilin su na wannan magana shine basu yarda ran tashin kiyama ƴan aljanna za su ga Allah ba tunda Allah ya ce lan tarani suka ce lan tarani fi dunya wa lan tarani fil akhirah suka ce lan ce abadiyyan amma a masaba ta ahlus sunna wanda hatta malaman nahwu kamar sai ibnu malik cikin alfiya yace wa marra an nafa bilam muabbada fa qawlu hurdud fasiwahu fa'duda a cikin alfiya duk wanda yace lan tana kore abu har abada yace kai wurgi da maganan shi ba gaskiya bane ba kai ainihin aiki da maganan wanda ba wannan ba Allah ce walan yatamannahu abadan har abada ba za su yi burin mutuwa ba bima qaddaman aidihim saboda abinda hannun su ya gabatar na mummunan aiki wallahu alimun bizzalimin Allah ya kasance alimun Allah masani ne bizzalimin dangane da azzalumai karkashin wannan ayan Abdullah bin Abbas a rawaito daga wurin shi yake cewa a lokacin da annabi ya ce su yi burin mutuwa yace wallahi da sun yi burin mutuwa da babu wani bai hudi a duniya face ya mutu a lokacin da abin ya faru a Madina inda sun yi burin mutuwa to duk bai hudin da ke duniya sai ya mutu kaga da kowa ya huta kenan ko sai suka ce a so ba za su yi burin mutuwa ba saboda me sun san cewa ba a jayayya da annabi a zauna lafiya sun yadda dai ai ta tafi a haka amma mu yi ainihin debate da kai ba za mu yi ba ko ai addu'a kamar yadda Allah ya ce da kafiran Makka qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda cikin suratu maryam kace da su man kana fi dalala duk wanda ya kasance akan bata to gani ga kunan ayi addu'a falyamdud lahu arrahmanu madda Allah ya kara masa batun da yake kai suka ce mu ba za mu yi wannan addu'a ba an gane ko duk wanda ke kareta annabi ya san annabin gaskiya ne kashi 99 cikin 100 suna yi ne kawai saboda ainihin son zuciya ko saboda girman kai ko saboda hasada Allah sai ya ce wallahu alimun bizalimin anan da Allah ya ce ai burin mutuwa lokaci yayi ko Allah ya ce ai burin mutuwa a wannan ayan amma a hadisi ya tabbata annabi ya hana burin mutuwa ina fata an gane ya tabbata cikin hadisi annabi ke cewa la yatamanna yanna ahadukumul maut lidurri nazala bihi ka dayan ku ya kuskure ya burin mutuwa dan wani bala'i kawai ya same shi kace da na mutu ma na huta a musulunci haramun ne ina fata an gane sai dai kace Allah ka tsawaita rayuwana idan tsayin rayuwan alkhairi ne Allah ka karbi rayuwana in hakan shefi min alkhairi wannan shine addu'an da annabi ya ci ayi amma kar ka ce Allah ka kashe ni in huta wa ga ma zaka huta in ka mutu ba maka wahayi ba sauran bayani sai Allah kai mu nisa ta insha Allah abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mun afuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh